Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashoshin FM a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Nomad Fara'a da Lol da Niya, ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai, sai Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma a koda yaushe za a samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro, barkamu da wannan lokaci. Ni ne Suleiman Muni Barma ke jin ragamar wannan shiri na musamman a saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da annobar cutar coronavirus. A shirin na yanzu muna dauke da wani rahoto daga jamhuriyar Niger dangane da halin da ake ciki a garin Tiliya na yankin Tawa bayan wani harin ta'addancin da aka kai a yammacin Lahadin da ta gabata. A Najeriya, rundunar tsaro ta Operation Lahiya Dole a arewa maso gabashin kasar ta ba da sanarwar kakkaɓe 'yan ta'adda da dama a wani farmakin musamman. Kamar kowace ranar Alhamis, muna dauke da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukkansu sai bayan an sha labarin duniya.
Jama'a sauraro, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. An gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume jiya Laraba a batun kisan George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a makon da ya gabata a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a nan Amurka. Attorney General na jihar ta Minnesota, Keith Ellison, ya tuhumi Derek Chauvin da laifin kisa na mataki na biyu, wato tsohon dan sandan nan farar fata wanda ya danne wuyar Mr. Floyd da gwiwarsa, duk da cewar yana ta ihun cewa baya iya numfashi. Ellison ya kuma tuhumi sauran tsoffin 'yan sandan su uku waɗanda ke wurin da lamarin ya faru kuma basu hana wannan kisa ba, da hannu a kisa na mataki na biyu. Sunayen 'yan sandan su uku dai su ne Tau Thayo da Alexander Kweng da Thomas Lane. An dai kori dukkanin tsoffin 'yan sandan daga wurin aiki bayan da Mr. Floyd ya mutu, amma Chauvin ne kawai wanda ake tuhuma da aikata babban laifi. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Kayleigh McEnany, ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump yana da ikon amfani da dokar tsaida tashin hankali, wacce ke baiwa shugaban ikon jibge sojoji a wasu wurare domin kwantar da tarzoma, kuma zai amfani da dokar idan yana bukata. Sakataren harkokin tsaro Mark Esper shi kuwa ya ce bai kamata a dauki irin waɗannan matakan ba sai idan an rasa wani mataki wanda ya fi shi, ko kuma idan ana matukar buƙatar yin hakan. Esper ya kuma ƙara da cewa a yanzu ba mu shiga wannan yanayin ba tukunna, saboda haka ba na goyon bayan amfani da wannan dokar. Dokar ta gwamnatin tarayya na baiwa shugaban ƙasa ikon muddin aka shiga mummunan yanayi ya jibge sojoji da dogarawan tsaron ƙasa na tarayya a cikin ƙasar domin kwantar da tarzoma da kuma tashin hankali. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa a wata ganawa ta amsa tambayoyin 'yan majalisa kan zanga-zangar da ake yi kan mutuwar George Floyd cewa tabbas rayuwar baƙaƙen fata na da muhimmanci. Ya jaddada ikon da mutane ke da shi na yin zanga-zangar lumana. Johnson ya bayyana hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi daga shugaban jam'iyyar Scottish National Party, Ian Blackford, wanda ya matsa masa ya tofa albarkacin bakinsa kan zanga-zangar da ake ta yi kan mutuwar George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke Amurka. Johnson ya ce ya fahimce dalilin da ya sa duk duniya ke fushi kan wannan batu, kuma ya ce ya goyi bayan 'yancin yin zanga-zanga. Sai dai ya jaddada wajibcin yin zanga-zangar cikin lumana. A ƙarshe ya ƙara jaddada muhimmancin bin dokokin bayar da tazara a yayin zanga-zangar. Idan muka taɓo labarin annobar coronavirus kuma, masu nazari sun ce annobar ta shafi yanayin siyasa da kuma zaɓuka a Afirka kamar yadda abin yake a sauran wurare. Ta kuma janyo jinkirtawa da kuma ɗage zaɓuka a wasu wuraren. Masu nazari kan harkokin siyasa ɗin sun kuma ce annobar ta kuma baiwa shugabanni damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin dada zama bisa karagar mulki. Akalla kasashen Afirka tara, ciki har da Najeriya da Kenya da Zimbabwe, sun dage wasu zaɓukansu sakamakon tsoron yaduwar cutar, inji kungiyar da ke kula da yanayin zaɓuka a duniya. Kasar Habasha na cikin wannan jerin yayin da ta dage zabukanta waɗanda ya kamata a yi a ranar 29 ga watan Agusta. Duk da cewar jam'iyya mai mulki ta Tigray ta ce dole sai ta gudanar da zaben. A kasar Britaniya ana gudanar da bincike kan wani magani mai suna Flurane wajen tantance ingancin sa illolin da cutar coronavirus ke janyowa a jikin dan Adam. Maganin wanda ake kuma kiran lipid ibuprofen yana iya kare cikin mutum daga abubuwa da dama. Binciken mai takin Liberate Trial in COVID-19 yana da niyyar gwajin flarin kan mutum 230 waɗanda aka kwantar sakamakon COVID-19 waɗanda ke kuma fama da tsananin matsalar numfashi. Amma mutanen da suka wuce shekara 18 ne kawai za iya gudanar da gwajin kansu. Majinyatan da jikinsu ya nuna bai iya ɗaukar irin wannan maganin ba za a iya yin gwajin a kansu ba. Tsohon mataimakin Attorney General ɗin Amurka Rod Rosenstein ya kare matakinsa na buɗe wani bincike na musamman kan katsalandan ɗin Rasha a zaɓen Amurka a shekarar 2016. A lokacin da yake magana da wata tawaga daga Majalisar Dokokin Ƙasar, ya ce duk da cewar akwai zargi na musamman, bai kamata a ce ya rattaba hannu kan takardar buƙatar sa ido kan wani mai bayar da shawara ga kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ba.
To bayan labarun duniya yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da Jamhuriyar Niger, inda rahotanni daga yankin Tawa ke cewa 'yan gudun hijira sun tsere daga sansaninsu bayan da 'yan bindiga suka kai wani harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 5 a ranar Lahadin da ta gabata a garin Tiliya, iyaka da kasar Mali. Domin jin halin da ake ciki a karkarar da abin ya faru, wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya zanta ta waya da shugaban gidan rediyon Tabaradan Sidi Muhammad.
Mutane da yawa sun gudu sun fita wajen Palestine.
To cikin su yalla akwai 'yan gudun hijira waɗanda su ma sun gudu ko kuma babu?
Kowa ya gudu ya fita wajen Palestine.
Yanzu mutane suna nan ta lamsas da dama.
Mutane suna ta lamsas da dama.
To ana iya yalla a kwatanta kamar yawan mutanen da ake iya samu ta lamsas yanzu?
To wannan shi ne ake yi a ci baka mutum kaza sun ku zo Palestine. Mutane sun yi so kowa ya so su fito ne.
To yalla su mutanen da annan watakila ko kun ji labarin yalla ko wasu ƙungiyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya ko na nan cikin ƙasa ko su hukumomi yalla an kai musu wani taimako ko an yi musu wani tsari tunda kowa ya san muna cikin yanayi na alloba na coronavirus kuma ga wannan sha'ani na tsaro, yalla ko akwai wani tsari da an kai musu ko kuma kowa yana bidan gidan da zai sabka ne ko kuma inda zai sabka ko an keɓe musu wani wuri inda za su sabka?
Gaskiya dai yanzu dai suna wurin su na an kai musu yau da safe tsakiyar tsaruwa 15, an kai musu abinci, an kai musu komi kuma an kace famfo za a gara shi daga nan zuwa karan 5. Abinda dukkan lalace insha Allahu za a gara shi daga nan zuwa karan 5.
To can inda suke wuri ne aka keɓe, inda mutanen da suka tsere wuri ne aka keɓe musu na musamman inda suke ko kuma yane abin yake?
A ba a turin da sauri ba da sun kudi da daɗin kudin zuwa talabtar su sun shigo gari kawai har yanzu ta kowa ya tafaskin wannan inuwa tafaskin wannan ike suna da yi sun kudu gari na wannan talabtar a tokon bane.
Na akwai sojoji nan talabtar su?
Akwai sojoji talabtar a tokon bane gida.
To bayan wannan abin da ya faru ana iya cewa hankalin mutane ya kwanta ko kuma har yanzu akwai tsoro da fargaba cikin zukatan jama'a?
Gaskiya hankali bai kwanta ba. Ina tsammanin mutane hankali bai kwanta, hankali bai kwanta.
Na'am. To da yake wannan yankin an juma ana maganar tsaro, a baya-bayan nan an samu kwanciyar hankali, mutane ma sun kyautata zaton abin ya wuce kuma ga wannan abu ya faru. Yalla su ita al'umma da su mahukumta yayane suka bullo ma abin domin a magance shi.
Insha Allahu za su maka an kace kuni za a rifa jikin shi a zalkatar. Kuma sun kuɗe kuɗi sosai, ya ƙunsa Allah.
Zamu leka Najeriya, inda rundunar tsaro ta Operation Lafiya Dole a arewa maso gabacin kasar ta ce ta hallaka wasu manyan komandojin Boko Haram da karin wasu mayakan yan ta'adda 79 a wani farmakin da ta kai. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Biyo bayan wani harin da bai sami nasara ba da Boko Haram suka kai akan sojojin Najeriya da ke Banki Junction da kuma Sirgi, daga bisani dakarun rundunar Operation Lafiya Dole sun kai wani mummunan hari akan 'yan ta'addan da bayanai suka tabbatar da cewar an halaka wasu daga cikin jigajigan bangaren Abubakar Shekau. Wata sanarwa daga rundunar sojojin Najeriya na nuna cewar kwamandojin Boko Haram da ISWAP ɗin da aka halaka su ne Munzar Halit, Amir Abu Fatima da ma wasu nikaf ɗin da duk an karkashe su. Sojojin kazalika sun kuma halaka ƙarin wasu mayakan na Boko Haram guda 72, yayin kuma da wasu suka tsere da munanan raunukan da ba za su iya rayuwa ba. A cikin kwamandojin da aka halaka ɗin akwai Abu Jamratu Al-Nawir da kaka Bana da kuma Tareta Babakari. Bugu da ƙari, sojojin tare da haɗin gwiwar jiragen yakin Najeriya sun ƙone ƙurmus motocin 'yan ta'addan na yaƙi, makamai, babura da kekuna da kuma sauran kayayyakin amfaninsu na kai hare-hare. Yanzu dai 'yan ta'addan ba sa iya kai farmaki a saboda ɗimbin hasarar da suka tafka da kuma datse hanyar samun bayanai da aka yi daga masu kai musu tsegumi. Kamar kuma yadda masanin tsaro Eya Komodo Babagama wa Meritaya ke cewa, wannan samun nasara da ake yi a halin yanzu zai kai ga ƙarshen wannan yaƙi a gaba ɗaya.
Sojojinmu a bisa training da suka samu da kuma kayayyakin aiki da kuma irin shugabancin da ake da shi a yanzu. Idan ka tuna, shi shugaban sojojin ƙasa ya tattara kayan shi ya tafi wannan wuri da ake wannan yaƙi. Wannan ma ba ƙaramin ƙarfin gwiwa zai ƙara wa sojojinmu ba. Sannan kuma da irin salo na yaƙi da suka samu yanzu, da kayayyakin aiki da suka samu, da kuma ƙarfin gwiwa da suka samu ta fannin gwamnati da bisa shugabancin gaggawarsu, jami'ansu da shugabanninsu suna tare da su, wannan shi ne yake kawo nasarori da muke samu. Sannan kuma idan ka duba a baya irin yadda abubuwa suka faru da yadda yanzu abubuwa suke faruwa, kowa zai nuna maka cewa yanzu ana samun nasarori kwarai da gaske a bisa wannan yaki da ake da 'yan ta'adda.
To ko me dattawan arewa maso gabashin Najeriya za su ce akan wannan nasara da sojin ke samu a yankin nasu? Alhaji Baba Ba'aba dan masanin fika na ɗaya daga cikin dattawan na arewa maso gabashin Najeriya.
Farkon fara wannan abun, na riga na bar aiki na dawo Maiduguri ina tare da iyalena. Saboda haka da farkon har zuwa yanzu ni shaida ne, don ina Maiduguri, ban taɓa barin Maiduguri ba tun da aka fara wannan fikirin har zuwa yanzu. To gaskiya ana samun nasara fiye da kowane ma lokaci. Wato babban shaida shi ne watan Ramadan. Wato yaran nan suna zaɓan lokacin da jama'a suke hikima sai a kawo hari don a tada hankalin mutane. Tun da aka fara wannan babu wata Ramadan da muke cikin daɗi sauki kamar wannan, ko harbi ɗaya ni ban ji ba kwana 30. To kaga ba zai zama na ba dalili ba. To dalilin dai shi ne a zahiri an tashi kai tsaye ana aikin nan. Saboda haka gaskiya mu ni dai a abin da ni na sani akwai nasara a wannan yakin da ake yi. Ba za mu ce ya kare kwata-kwata ba, don ba mu da shaida, amma abin da mu ga gani ba mu taɓa samun kwanciyar hankali kamar yadda muka samu waɗannan kwanakin ba, nan watanni nan ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan nasara da dakarun ke samu ƙarƙashin jagorancin babban Hafsa Laftanar Janaral Tukur Buratai zai kawo ƙarshen wannan aika-aika na 'yan Boko Haram da yanzu ke shiga shekara na 11. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah wa barisai Allah. Ana ka taimaki soja to ko gidan ku da daji, ko a bakin daga to ko gidan ku gunyaki. Amma banda aikin soja waza ikwana arabi ikon ayin dindutse, wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai mai yanci. Akuya ta cire wa kura bindi ta sha araru sai ta rama. don mutuma ɗan maza suke guje soja ko gida tare ta jaka to da ba ta tausayin dan yaro. Amma na faɗa wa ƴaƴan soja zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri soja ba a taimaku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi.
To kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Yamai. Kwanaki kaɗan bayan kafa dokar hana sayar da abinci a makarantu da nufin kare yara daga annobar cutar COVID-19, hukumomin ilimi a jamhuriyar Niger sun janye wannan mataki saboda wasu dalilai. Abin da ya sa masu irin wannan sana'a soma darawa kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abali daga Damagaram.
To gaskiya dai saboda Allah wanda aka ce sai da abincin su an kawo aiki tunda mai karamin ƙarfi gaskiya bai iya ba.
Wannan ita ce damuwar yawancin iyayen yara yayin da gwamnati ta ce kowane yaro ya je da abinci makaranta. Sai dai daga bisani gwamnatin ta janye wannan dokar cewar Alhaji Iliya dan Malam mai kula da yara a babbar makarantar Dan Basa a nan Damagaram.
Kuma da hali aka ce mata masu kawo ma yara abinci su daina kawowa. To ni sai yanzu da samun hal akan nazo ma aka ce mun ai an ce mata ma masu kawo abinci su. Shi ne bayan nan wannan matakan da aka ce mu dauka mu daga bisa kansu. Su kansu matan da bar sai da bawet. Na biyu kuma sai sun wanke hannunsu. Na uku kuma abinci sai zaman to ba a bude ba yake kanin a iska. Alhe yake abu stable ba ma inda an kasa ba in iska bugo kasa ta fada musa. Abu stable yake a shi alilbe. Kuma da koyi leda yaro in isa su tunda mun matsa musu sun wanke hannu su sama yara su mika musu in ji matakan da muka dauka.
An ce ba a san tattaruwa haka na yara. Akwai wani mataki ko kuma wani tsari da kuka ma yaran na yanda za su je ba su cinkusu ba sayan abincin?
Na ba su wani abokan aiki na umarni cewa su gaiga musu kar su zo a cinkushe.
Akwai mai kula da wannan dabara?
Akwai su ba har mutum biyu. Yanzu ba akwai mata da namiji suna nan, in yara ne, yan mata ne, akwai mai kula da su, in namiji ne akwai masu kula da su.
Haka kuma abin yake a makarantun firamare cewar Suleiman Musa jagoran makarantar firamare ta Zango North da na samu yana kula da yara a wurin sayan abinci.
To jagaje ale jagaje sai ko bai alejian class a halin da kika isko mu kin ga mun zo mu gurin recreation mu shina yauni yara ta akan mu zo mu bi sau da dawa yaran nan mu yi ankadiran su duk wanda ya sai ma zai bar gurin ya tai class a class suke cin kansu.
Shine na ganka da karanka a hannu kana
shine da karana a hannu saboda eh sa ido ne muke dan saboda duk wanda ya sai da gauga ya tai class ta mun
su bangaren masu sai da abincin akwai su ma na matakin sun bi shi na wanke hannu sa ba da sauransu.
Kware ko wannan matakai sosai mun kira su jiya mun gaya musu kowace hadda kan a hannu saboda taba abinci ba bet ne wanke hannu eh akwai duka sun siya sun kawo kuma abinci a sama ta ba wanda yake kasa mata mu kula ta muke.
Hajiya Fatima ita ce mai sa ido kan yaran a wurin sayan abinci a makarantar Dan Basa.
Mu ɗan tallan ciki muke sanyo su a jehe-jehe a jejere ba kusa da kusa ba. Kowa ta sa bavet ɗinta a hanci ni ina waje tsaye tare da yaran. In yaro biyar ya zo ya saye mace uku namiji biyu su zo su saye sai su tai kuma wasu su zo su saye su tai haka nan ne muke musu. Ina tsaye ina sa ido ba mu bari su yi cunkoso su zazzamna.
Masu sai da abincin ma sun ce sun dauki dukkan matakan da aka gindaya musu.
Hasana haka ce in mun zo mu sa gam wanke hannuwan mu mu kulla mu sa babet in mun kade mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwan mu.
Shine yanzu kike na ga daki da safa a hannu.
Eh shine muka yi da mu da yara.
Amina kaman mutum biyu mutum uku suke zawa su saya. Eh su tafi kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa babet ya rihe huskar shi.
Ke yanzu duka kin yi wannan?
Eh na wanke hannu na kuma na rike huskar.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
Yeah.
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na kasa a wannan karan ya isa kasar Ghana, inda ma'aikatan tashar Alpha Radio Kumasi mai hulɗar aiki da muryar Amurka suka tattauna da ɗaya daga cikin dattawan Hausawa, Malam Ibrahim Gurgu, wanda bai bari wannan jarabta ta katse masa hanzalin neman na kai ba, domin mutum ne da ya yi sana'o'i da yawa da nufin karewa kansa mutunci. A dan takaitaccen tarihin da ya yi wa wannan shiri, Malam Ibrahim ya fara ne da yadda zamantakewa ta kasance da sa'anninsa na yarinta, kafin ya tabo batun sana'ar shoemaker da ya runguma a lokacin kurciya. Barnayin barku da ma'aikaciyar Alpha Radio Ni'imatu Abdullahi Yamboni don jin yadda wannan hira ta kaya da bakon shirin na kasa.
Yau mun zo mun iske babanmu Malam Ibrahim, za mu yi tattaunawa da shi kasancewan shi na kasance kuma bibar ya daina yin wasu abubuwa da ya kamata a ce yana yi makansa ba, ya yi kokarin samar makansa abubuwa da dama. Za mu ji ta bakin shi kamar yadda kuma ake fada cewa waka bakin me shi ya fi dadi.
Ko ya Allah ya kashe ka gode ma Allah gaskiya. Kisa lokacin mun nan mai kuma ya shi mai ciwo shaki ya bata batun susku da makantan duk ba ci ka kula ba. Allah sa da muka muka tashi ba kai an kafe ne yayin babu duka ba kai an kafe muka zo nan. To shine muka zo lokacin tafi gida ba ya ce gida kai 30 muna cikin yaran ta kuma muka tashi. Gaskiya duk saman nan da kika ga saraku na kanana kanan ga duk hannuna suka girma mu da su ne. Daman ta zariya da kunin rosu na cidamet ya kai sallah waje muke zo mu wanki sallah. To nan da daman ka sa ko tafiya ban yi tafiya saboda suna son saushe su dokin su goya mun ta mun komo baban mu ya gani shi musu fada wai banda kafa suna damu na suna damu kansu yanzu ne suka dokin ni wani abu faru ya za su sun gudu su ban ko sun kawo. To shi ne farko abinda dai Allah zai kara bani hikima shine bar sun tabunga alaji dinin rasuwanga kofan dai baban mu ba kadan kunya ta filin da ke kwantoje fili na kashe muka je muka ball muka park waje muna wasanni wasanni ina yin ni da su suna buga ball su masu kafa mu suna buga ball mun na cikin na bugawa ina buga da ni ya taba kafa na faro. To alaji dinin rasuwanga shira na gure na zauna kallo ya ga yanda nake tafin kin ka ka cikin rairan nan she kirawun nan she ja ban bi da wani abu sabu wannan na rufe na gaskiya na damu shi 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 shiga da ce dukun cikin kallon mata su fara gari din yanka ya ka dubra guwa da mushin dai dole guwa ne ta fiye da karin na she na ji dadi shi na zo gida saboda ji wani zafi ba. To farkon da nan zo gida din da na zo gidan magariba shi nan yankan rangar nan da daurashin mu mutakiya duwan na ce ni a wani baba ya ganne daura min dai daura inda rarrafin ban ji zo komi shi yasa ni nake zan yi. To ina cika ka wannan zan ci na koyi aikin takalmi shi babu mai ki ban wani aikin da ba zan yi ni zan san mu mutakiya aikin takalmi ne zuma guda ne ban yi ko shi aka kai ni wurin post office na nan kan jira lokacin kasuwa na nan ga yi muka faro ko yake non na no to mutum nan yana aikin kuma yana sai da safufuwa wanda yi da shi doko kayan aikin na she barin da duban giyan nan shi rana guda malamin mu karbe zai ganni she ki karin kara idan na zan koyi aikin na sai da giyan ya zama aikin banza a banni gida. To she ta zo ta zai ga mun shi mun mutakin da haka nan ne an bare san ka bar na bar aikin na lokacin na tukin ya kada. To muna nin kai da takamun nan tunan na zuwa yi yayin su na kafa katon sanin da na zo shi na bar wannan shi na sa gindin shu shi da ba wanda ya gode mun Allah dai ba ni fahimta shi in shu ya ci mai sa gindin shi ka ga ni kaman ba in da sa ba ina cika ka kuma rana gure shi na zurkiya aikin shi ga kai ya kada zan sai kai ina bidan yara ni su rake ni tin sai kai lokacin ban yi su mashin ga na je ni sai ce su ka su haza su ka to ni na koyi aikin wallet shi kana kai kana 9 sal jifuna so IC transistor ne ka kana 9 sai ko 2000 sal jifuna tudu da damuwa gaskiya shi na gaba mallaka kun sai da zara Allah ji kan shi shi na ko shi ma duke ne kamar kan shi ko muke da mu shi ke ta makana shi ke to lokacin da an gumi da duka ba wani bakalan wallace shi da trimas shi ke trimas ko ban yin nan rafin nan zo da kullu aiki dai haka saboda haka ya je ga mutunan mutune ya da kuma shi na mu gidan shi daki sai shi ne ga mutum shi mutum ya da shaka zo ga gidan shi daki gidan Mr. Bakinga shi ne mun ka fara ke lokacin yana da boys shi ne yanzu na kara fudu to nan dan shi mutum na muka koru magana shi ke gaskiya bin da zai damu ban tesku ba aiki ne kuma aiki suko ne to amma duk da shi kowa da abin da Allah ke bashi wai cikin aiki ne shi cikin soje ne koyo sai kada mun ka fara muna cikin ni da kaina wani foto da bai zuwan can doki wannan shi kuma da na bayin doki wannan shi sake ina aiki gida ana fito da aiki gwangwa ana kame
to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a wannan mako sai a makon gobe za a je ci gaban bayanan Malam Ibrahim Gurgu na kasar Ghana yanzu a madadinsa da Ni'imatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alpha Radio Kumasi da ni da dukkan abokan aiki na muryar Amurka muke ce da ku sai an jima madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Mukhtar zai gabatar da sharhin jaridan Ghana
Daily Guide da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma babban ainihin labarin ta shine sabon rajistar masu zabe jarida ta ce hukumar zabe ta tashi ta haikan ta san abin yi dangane da wannan shiri jaridar ta ce cibiyar Dankwa Institute ta nuna cewar ko da yake tana bayan ra'ayin hukumar zabe na hada sabon rajistar masu zabe amma akwai bukatar hukumar na zabe ta yi hubasa ta sannayi tun da wuri domin wannan tsari a wani taro na manema labarai nan a Accra ranar Litinin 1 ga watan Yuni shekara ta 2020 daraktar zartarwa na riko na cibiyar Richie Dahiyagba ya ambaci shirin waye kan al'umma na hukumar da kuma rarrabewar ta a matsayin muhimmin dalilan da ke sa wasu ke dari-dari ga sabon rajistar zaben ita kuwa jaridar Guardian Times wannan labarin ta warwaito gwamnati ba da jimawa ba za ta gabatar da wata gara basa ga hukumar wasannin motsa jiki a cikin kasar don tallafawa ɗan wasannin tsalle-tsalle da guje-guje gangane da yadda cutar COVID-19 ya addabe su ya kawo tsayawar wasannin motsa jiki chamar hukumar nan wasannin motsa jiki kwajo ba ajiman ne ya bayyana haka game da abin da Mr. Ajiman ya ce wannan gara basar da banyaki ga gara basar gwamnati na Ghana City billion 1 na kanana da matakaitan kamfanoni da zai taimaka musu samu sauki dangane da matsalan kuɗi da masu wasannin motsa jiki suka samu kansu a ciki ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito babban alkali na kasa Justice Enemi Yebuwa ya gargadi dan kasuwa Alfred Basiwoyomi da ya biya bashin da kasar ke bin sa CD miliyan 47.2 muddin baya bukatan kasar ta sai da kaddarorin sa Justice Yebuwa yayi wannan sharhin ne yau a ranar 32 ga watan Yuni a kotun koli lokacin da mai Sawoyomi ke kokari wa kotun magana game da yadda ake gwanjon kaddarorin sa har yau dai a jaridar ta Daily Graphic gabanin shirin rajistar masu zabe na babban zaben shekara ta 2020 hukumar zabe a ranar talata ta soma wani atisayi na baya da hori fadin kasar wa ainihin jami'an rajista 42,025 domin imtsa su da kwarewa da ilimi da ake bukata wa shirin daraktocin jihohi na hukumar da mukaddasan su da kuma supervisor sun jihohi da mukaddasan supervisors din masu rajistan da jami'an zabe na gundumomi da kuma mataimakan jami'an zaben su ne da su ribaci wannan atisayi da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Mukhtar ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Da sharhin jaridun na kasar Ghana muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku sai da la'asar. Lokacin da wata tawagar abokan aiki za ta zo da wani shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, wato karfe 3 agogon Ghana. Assalamu alaikum.